sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Papa Roma Francis ya fara wata ziyarar aiki a Hungary, inda ya gargadi kan yadda tsatsauran kishin ƙasa a Turai ke barazana ga nahiyar. Yana mai cewa karɓar bakin haure tare da wasu ƙasashen nahiyar shine cikakkiyar koyarwa ta addinin Kirista. Yayin jawabin da ya yi, Papa Roma Francis ya nuna buƙatar da a maido da nahiyar ta Turai bisa turbar da magabata suka ɗabbaka ta bayan yakin duniya na biyu. Yana mai cewa ya kamata ƙasashen su riƙa duba irin hali da buƙata da sauran ƙasashe ke ciki. Kazalika, Papa Roman ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine bayan wani mummunan hari da hukumomin Moscow suka kai a ƙasar, wanda rabon da a ga irin satin watanni biyu da suka gabata. Wannan ziyarar ta kwanaki uku da Papa Roman mai shekaru 86 ya kai ƙasar ta Hungary ita ce ta farko tun bayan da aka sallamo shi daga asibiti a watan Maris. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin Burundi da ta yi wa tsohon Prime Minister ƙasar Alain Guillaume Bunyoni adalci a shari'a da yake fuskanta. Bunyoni yana fuskantar tuhuma kan amfani da ofishinsa wajen yi wa doka karen tsaye da kuma yin sako-sako da sha'anin tsaron cikin gida. Tun ranar Alhamis aka karanta wa tsohon Prime Minister laifukansa ofishin mai shigar da ƙara. A makon da ya gabata aka kama shi bayan da aka samu rahotanni da ke cewa yana ƙoƙarin tserewa. Kuma ofishin babban mai shigar da ƙara ya tabbatar da kama Bunyoni cikin wata sanarwa da ya fitar. Shi dai tsohon Prime Minister na zargin gwamnatin ta Burundi da yin garkuwa da shi. Kwamitin gudanarwa na tarayyar Turai ya faɗa a ranar Juma'a cewa an cimma matsayin da za ta ba da damar shigewa da kayan hatsi da aka ɗauko daga Ukraine, inda za a ratsa da shi cikin wasu ƙasashen tarayyar Turai biyar da suka takunkumin yin hakan a baya: Bulgaria, Hungary, Poland, Romania da Slovakia. Sun nuna damuwa kan cewa kayan hatsin da aka taho da su daga Ukraine an ɗauko su ne takanasdan kaiwa wasu ƙasashe, amma sun makale a kasuwanninsu, lamarin da suka ce ya haifar da faɗuwar farashin kayan abinci a yankunansu. Mataimakin Majalisar Zartarwar Ƙungiyar Tarayyar Turai Valdis Dombrovskis ya wallafa a shafin Twitter cewa ƙungiyar ta Tarayyar Turai ta cimma matsaya da ƙasashen biyar don a kawar da damuwar da manoman ƙasashen suka nuna. Kayan hatsin dai sun haɗa da alkama da masara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren sama da na tankunan yaƙi sun girgiza Khartoum, babban birnin Sudan, da kuma birnin Bahari da ke makwabtaka a ranar Juma'a a cewar shaidu. Hakan kuma cikas ne ga matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'a 72 da rundunonin da ke takaddama da juna suka amince a baya. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka tsere domin tsira da rayukansu, yayin da dakarun ƙasar ta Sudan da abokan hamayyarsu na RSF suka kaure da faɗa tun a ranar 15 ga watan Afrilu. Wani rikici ya haifar da cikas ga wani shirin mai da ƙasar turbar demokradiyya da ƙasashen duniya ke goyon baya, inda aka tsara za a gudanar da zaɓe. Wani rikici har ila yau ya farfaɗo da daɗaɗɗen faɗannan da ƙasar ta fuskanta a yammacin Darfur, inda aka kashe mutane da dama a makon da ya gabata. A yankin Khartoum an ji tashin bindiga da ababen fashewa yayin da hayaƙi ya turnuƙe Bahari, wani birni da ke kusa da Khartoum. Dakarun ƙasar ta Sudan sun yi ta amfani da jiragen yaƙi akan mayakan na RSF waɗanda suke ɓoye a cikin unguwannin birnin na Khartoum. Amurka dai na daga cikin ƙasashen da suka shiga tsakani aka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta, kuma ta ce tana kokarin ganin an ƙara tsawaita wani yarjejeniya. A halin da ake ciki, miliyoyin 'yan ƙasar ta Sudan na fuskantar ƙarin barazanar yunwa da matsalar samun magunguna.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba kalubalen tsaro da ya bullo kai yayin sake zaben gwamna a jihar Adamawa, inda ta kai an ci zarafin wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS. To madalla, biyo bayan cin zarafin da wasu 'yan bangar siyasa suka yi wa wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS, biyo bayan rudani da Idibebe sake zaben gwamna a jihar Adamawa, wannan faifan bidiyo ya yi ta kai komai a yanar gizo, inda ya ja hankalin hukumar tsaro ta DSS a matakin kasa baki daya. A wata sanarwa da ya aiko mana, kakakin hukumar DSS na kasa Dr. Peter Funyaya ya ce tuni sun kaddamar da bincike dan gano gaskiyar abin da ya faru. Wannan kuma ya sake jin hankalin masana tsaro a Najeriya. Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu ya bayyana abubuwan da ke faruwa matsayin masu tada hankali.
Wato mallan Hassan, abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tada hankali, wanda kuma akwai alamun cewa bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka, daga jami'in hukumar zabe da kuma wa'ansu jami'an tsaro kai karya doka. Dangane da shi wannan jami'i na hukumar bincike na cikin gida, wato SSS, dalilan da yasa aka kai hari aka yi mahari hospito fili ba, amma in zaka tuna akwai takaddama tsakanin bangaren shi gwamna mai ci wanda ke karshen jam'iyyar ita PDP da kuma jam'iyyar Adawar, wadda kusan mai takaranta take ikirarin cewa har ma aka samu wani jami'in shi kuma zabe a irin da ita cewa ita ci zabe. To daga baya mun ga matakin da ita hukumar zabe ta dauka a wurin cire da kuma dakatar da duk wani wanda jami'in ne a jihar, ta kuma tsayar da tattara bayanan da kuma duk wani abu wanda ke da nasaba da shi da zaben. A ƙarƙashin wannan ne muka ga alamar da yake babu tabbaci cewa shi wannan hukumar, wato Resident Electoral Commissioner din, wanda shi ne ya yi hanzarin aiwatar da ita takarar APC a matsayin taki zaben. To kaga dukkan wannan ya saba mu da sako, mai yiwuwa kila shi wannan jami'i na SSS abin da ya shafe shi kenan, shi ma irin wannan na zan koma baya, shi Resident Electoral Commissioner din da ya zo aiwatar da ita takarar APC din, ai akwai jami'in dan sanda wanda ya taho tare da shi. To akwai yanzu jami'ai ma, mai yiwuwa kila hadda shi wannan din, to fushin da mai jama'a suka yi shi har ya kai ga abin da ne a cikin bidiyo. Amma dai ga abin da nake son nuna, ababe da yawa sun faru Adamawa wanda ya nuna an saba ma doka, daga bangaren jami'an tsaro, bangaren wa'ansu daga cikin jami'ai na hukumar zabe, kamata ya yi takatsar don a yi bincike na kuddukud a gano me yake faruwa, kuma su wane ne shinke da hannu a wannan al'amarin, mayar da doka kuma tabbatar da cewa duk wani wanda ya saba ma doka a hukuntar da shi.
A kwararre kan sha'anin siyasar arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Hassan Gimba Ahmad, wanda ya kalli faifan bidiyon cikin nutsuwa, na mai cewar lalle kam wannan abu na da kada guyuwa.
Na ga bidiyo da suke ta yawo na shi commissioner zabe da kuma shi wannan DSS din da kuma duk abin da dai akai musu. To kaga a takaice wannan dai yana da karya guyuwan mutane ko kuma karya lago, domin kusan wannan zaben an zo ƙarshen zaben bana kenan, ga kuma inda abin zai kasance. Kuma ka san tun zaben da aka yi ana ta zargi kala-kala kan hukumar zabe, sun yi ba daidai ba, jami'an tsaro sun taimaka yi ba daidai ba. Wannan Adamawan kuma sai ya zo ya zamanto abinda ma ba a taɓa zaton zai zama haka ba. Misali, kwamishinan zabe dai ba hurminsa ba ne zo ya faɗi wanda ya ci zabe, sai muka zo muka gani ya faru. Kuma ga jami'in sanda tare da shi yana ba shi kariya, ga kuma shi wannan jami'in DSS din an dauko shi, shi ma an ci zarafinsa, amma yana cewa shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karbi kudi, yana magana wajen biliyan 2. Abun ba daɗi wani lokaci abun kasan nan din, Malam Hassan Maina kaina sai ka ce ko za ka gura ni ma kai kamar komai.
Duk da samun kalubalen tsaro, yayin zabuka ba wani sabon abu bane a Najeriya, amma irin abin da ya faru a Jihar Adamawa, a cewar Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, gaskiya abin na da daura kai.
To kace kan shi wannan al'amari yana da daura kai kwarai da gaske, saboda ana maganan babban jami'i na tsaro, sai gashi a hannun yan dabar siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi, ana mai tambayoyi, sannan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi makudin zaɓe, an ci an ba da makudan kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi kuma biliyoyi. Wannan abu yana da ɗaura kai kwarai da gaske, domin shi wannan zaɓe na Adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya ƙone, ko kuma gaba ɗaya ya afka cikin mummunan rudani, kuma ana zarge-zarge hagun da dama sama da ƙasa a kan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an hukumar zaɓe suna so su murɗa zaɓen Jihar Adamawa. Sa'annan wannan abu ya jefa zulumi da tunani a zukatan ba ma 'yan Jihar Adamawa kawai ba, har layirin 'yan Najeriya. Amma babban abin bikin ciki ne ko babban abin hakun ne a ce babban jami'i na hukumar tsaron farin kaya irin wannan ya shiga cikin wannan al'amari, sa'annan shi da bakinsa ya rika cewa an shirya makuɗi, an ba da kuɗi da sauransu. Wannan wani abu ne wanda ita wannan hukuma da ma hukumar zaɓe da kuma gwamnatin tarayya suna da babban aiki a gabansu na su fito su yi wa 'yan Najeriya bayani, su kuma wanke kansu.
To amma a gefe guda kuma, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abujan Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin hakan a matsayin wata izina ga shugabanni.
Wato izina ce ga shugabanni a ƙasar nan, kuma duk inda shugabanni suke su sani cewa idan za a ci gaba da tsari wanda babu adalci a cikinsa, kuma da yaudara amfani da dabaru kala-kala, har da irin waɗannan dabaru na nan da nan fito da magana a ƙaryata, a samu masu zaƙin baki su faɗa abin da za su faɗa, amma kuma a ci gaba da danna gaskiya da adalci, wanda wataƙila shi ne ke jawo irin waɗannan abubuwan, to a gaskiya al'umma ba ta iya zama lafiya ba. Wannan an kalli na mutum ɗaya kenan, wanda wataƙila a tsakaninsu suka samu rashin jituwa, sannan mutane za su iya shiga ciki su ma su ɗau matakai a kai. To idan ana tafiyar da al'umma a rashin adalci, lokaci ne wanda Allah yake kyale jama'a su wa kansu hukunci, ya ba su shugabanni irin su, su kuma su abubuwan da za su yi su yanke wa kansu hukunci. To mun fara ganin alamu a Najeriya idan shugabanni ba su ɗau matakai na gyara abubuwa ba, cewa a tsakanin su ma za su fara samun takaddamar da za su rinka tayar da hankali suna yin wa'annan wato abubuwa na tofin alatsi ne. Ba hankali ba shine kuma al'umma take shiga gaba daya, wata rana sai kaga ba hukumomi bane suke yakan kansu, kuma mutane ne suke fitowa da kansu su rinka daukan matakai na marasa dadi. Ina ganin hukuma duk da ta fito ta yi wannan bayanin saboda an nuna kiyayi ga ma'aikacinta nan da maganganun da yake yi, wanda tsakaninsu ne wataƙila ta jawo akai haka, sai ta izina ta dauka cewa abin da ya faru shine rashin adalcin da ake gani yana faruwa ba kawai a wannan zabe ba, a wasu zabubbukan da akai a da da kuma wanda akai a kwanaki da kuma wanda kasar take karba ta zauna a kai har a ci gaban dora masu mulki a yanda aka ga dama. Idan wannan al'ada za ta ci gaba, to wannan rigingimu za ku ci gaba da fitowa a tsakanin yan su masu wato hukumomin zaben da ma'aikatan zabe da masu tsaron zabe.
Shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a dauka don gujewa akwai irin haka nan gaba? Dr. Hassan Gimba Ahmad ya yi ƙarin bayani.
Farkon fari, jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in jami'in tsaro ne ya rike mutuncinsa da martaban da aikinsa ya bashi. Kaga jami'an tsaro na ciki ba a sani su a inda suka san aiki. Jami'an tsaron mu anan sun maida kakinsu ko kuma wannan sana'arsu din hanyar tozartawa mutane. Don haka ya zamanto ba a tsoron su domin kiman su ya zube. Kaga dai shi wannan jami'in tsaro na Yola Adamawa yanda aka kitsiya shi aka bayi mishi dan karen duka kuma ake yi mishi tambayoyi irin tambayoyin da da shine kamata yi wa mara gaskiya amma sai aka maida shi mara gaskiya domin sun saba mutane ba sa tsoron su yanzu daga mutun ya ga jami'in tsaro a zuciyar shi ya ga macuci azzalumi wanda zai amfani da sana'ar sai cuce shi to don haka nan farkon fari shi jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne na al'umma ya rike kuma martaban sa kada kuma ya ha'inci ko ya zalunci jama'a domin yana da wani kafa na sana'a eh kenan na biyu kuma duk wanda aka kama shi da laifi a hukunta shi idan ba a hukunta mai laifi to ba ma dukan jami'in tsaro ba duk wani bannace da ta'annati da kake gani yake faruwa domin mutane suna gani ba a hukunta masu laifi shi yasa zaka ga mutum zai aikata don ya san babu abin da zai faru tun ba ma ce da yana da uwa a murhu ba ko ya san wani babban ma'aikacin gwamnati ko kuma shi babba ne a gwamnatance zai ce ma ka san ko ni wane ne ba hukunta mutum wai shi babba ne wanda kuma a wasu wajaje muna gani kan cewa shugaban kasa ma bai tsira ba in ya taka doka na farko jami'in tsaro ya san shi amana ne wa al'umma ya kare su da martaban su to jama'a ma za su rungume su na biyu kuma duk wanda ya laifi a hukunta shi to mutane za su rage yin laifi
Dr. Hassan Gimba Ahmed. Domin jin bangaren hukumar zaben Najeriya, kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min bacin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su kara cewa komai akan wannan batu ba. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyon da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azika na Radio Niya FM Benin Kwane Jamhuriyar Niger zan leka da ku garin Nadabar da ke cikin karamar hukumar mulki ta Tsarnawa a cikin gundumar Benin Kwane. Inda muka sadu da mai garin Nadabar da ya bamu tarihin garin amma ya soma da gabatar da kai nayi
Iliya Hakimi Nadabar ta nan gaba da tsarna
Iliya Hakimi zaka iya kwatanta muna menene tarihin ita garin Nadabar
tarihin garin Nadabar ainihi ne da nan kwani ta tashi kuma zaro ma ni ruka sani babban zarumi na an kai nan Nadabar duniya ne mamman dabka lokacin da yayyo yaki ya soke wannan mashi shi a nan gaba da gari to wannan mashi ga can da har ma lokacin madanwa mashahita mashi duk sai haske garin ga amma don kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga yayi wani hitowa har kamu ne yayi da ya kamu haske ne ya washe shi har shi a tumurin ya kamu ashe bai kamu mai ba shi Alhaji Hassan wai ya wada muna shi lalle Alhaji Hassan har karukun mashin yayi don mashin duk jima'a wanda Allah ya gwada ma ka garin ga amma in yayi ta ba gani ne amma sai a ce mai haske ne shi amma Allah bai nuna gani ba gani ne mashi lalle mashin lalle duk jima'a Allah ya sai ya hita
shine abin hikima wanda duk ko ina aka jewa ya babu shi sai nan Nadabar kenan
lalle nan Nadabar akwai wannan mashi duk jima'a wanda Allah gura ma zuwa mangarba za ta zuwa sai ya hita kuma duk sai haske garin kace dan tarki kuma abubuwa ne na abin yaki ga can ka gani ne abin bakan nan nashi sai shi kwana shi kuma shi kasa amma shi Alhaji Hassan haka mu ne yayi da tuka faɗa mu dan shi Allah ya sa kwa da irin garin gana na inda diki
na anan musali yana kai kamar shekaru dawa da kawa
to abin gari ya dade amma sai da keta kawo ga keta suka yi in bai yi ka shekara da yi ba da kawa dan tudun can daga garin birni na annan gaci waciya na birnin ya tashi ya koma kwanni zaru ma sun koma su kwanni da wayi ka faɗa mana kakannin ne
an yi kamar misali hakimi nawa kenan
to an yi hakim mai amma dai kawai da wayan mu ma ganin dai wanda mun ka sani hakimi shi da mun ka sani hanni amma san dai da an yi hakim mai wanda ba mu sani su gaskiya amma dai wanda mun ka sani shi da mun ka sani
duka jarum maina
mun duka jarum maina dan nan nan ga dai inda abin da za kai yanzu an ce ma damuna ta kama za ka ji ma gabar da gari a kokiri ya kai na kina noma za ka ji a kidi wurin nan sai ka ji ma mutanen karsu a ci a kidi amma nan na kasa na inda ma shi nan kai ta a kidi nan kasa na inda take ai nan duk din sarakon nan kwanne wanda
yanzu haka ana sama
oh yanzu ko in lokaci yayi za ka ji wannan kidi kasa in lokacin da damuna yayi za ka ji wannan kidi
kallin banta musamman wannan al'aban al'ajabi da cikin na dabar akwai wani abu wanda duk inda aka taya aka gewura duk garuruwan ga ba a samu sai na dabar
to yanzu kuma akwai wani ikin kuka ya can kawo mutanen kawai ka zakwaran su a dauli kuka gando aka ce mata
wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta
au duk wani doke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alkoli wanda ka zo ha sai a cika musu kawai ka zo kai a dauli kai har mutanen zandar maradi zandar ba su zakwaran duka su zakwaran ai an kokuwa gamayya mayya su a zuwa da su a dauli in lokacin kokwayi na inda yaken nan
wata aljanna ta a wurin ku ne
to wannan wanda ka zo su suka sani amma mun yi hannu shara ne na ka wanda can kwanda a ci mu zo mu sha shi in zo in sha shi tunda ma wata gota taron ta haitu sai ka shiga gogo ayi ruwa ba ka shiga yawa itan ya ta duk ta ma sa shuri shar in ka an ka ruwa ka shiga ciki ba ka shiga in an kai ruwan sama in ta ji shuri ma ya ka shiga kashi ba a ganin ka ita itan ya kuma me ta ba ta yiwa da kai kai me ya ta gaye ta ganga shi ka gashin kai
me ta ga zama
eh miya ta ga zama ta ta ba da har ma mutum bai yi ta shi shi miya
in kai miya ka miya da gashin kai
eh gashin kai na ba ta yiwa mutanen da sun kace da har ma kai dole ma an ka bari ma an ka zo kai go a ja sai ka dubo miya kuka in kai an ka ce sai in kai miya sai ka ta koma gashi kaji abin da ta yi kuma banda wannan tarihi akwai tarihi can gaba ita ko bigata nan zaru ma sun kai zama
da cikin na da banna
a wuta nan gaba da su kwalikin nan hannu dukkan na sun zaka nan wurin tarihi birni na bigata nan ranan da akwai ya haru wata biga can karkara can wani kakana mu mahaki na in ya shiga sai a gahar can karkara lalle biga na an ce zaru ma sun kai hakan kowar birni don birgin birni na an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu hari sun ka to sai su yi hakansu can
wani matsaloli wannan garin ke fama da shi kenan tun ka washe zo ke yanzu
ba mu da wasu matsaloli abinda dai an matsalolin mu yanzu na dai mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin in tanja to lokacin nan mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin nan mun ka samu yan lakwal yanzu kuma ma son abinda dai matsalolin mu rashin ruwa na sha ba ruwa rija na gari mu yanzu ma kaga mata in ya sai mun tace mun yi murtsaki wa dan ma mun sa injin a sa ruwa ma ba ba mata ruwa ba ruwa wa dan mu Allah shi zai da matsalolin mu rashin ruwa kalle nan ba duk tarihin da daga ranga ba mu da ruwa ka san ko idan na kware ta tashi amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa tsotsi in kaga mun sha ruwa tsotsi mun zo mun so na faya wata
game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da barke fama da ita mun tutubi magajin garin nawa domin shin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar
sunana Sahabi Adamu ne markin community rural ta Tsarnawa abin da zamu ci bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shafi garin na dabar mu a matsayin mu na meri mun doki niyya za mu yi musu yasa rijiya da gare su dan da ba su da rijiya suna da rijiya kuma bayan haka nan za mu bi sau da kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shi ne mu samu miniya a fe kenan ci a da shato dan yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shi ne projet ne wanda Allah ya rida sa su yi biya mana wannan bukata kaman akwai wani sabon projet Pizan 2 duka mun yi dossier kala-kala ba komunikin tsana duk komin na da bankin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki
ni kuke jira gare su domin su kara hakura a zuwa da bakanin a samu
irin da muka gare su ci gaba da hankuri tunda ba abu ne ba na gaugawa ta abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga doriya ba kamar rijiya ba wanda wani dan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya kara ruwa tunda shi an ka samu famfo kaga shi jima yake yi
kuma wannan zai biyo duk kuma kauyuka na jawar da ke da wannan matsala kenan
duk zai biyo kauyuka tunda wanga projet da muka ce maka Pizan 2 proje na wanda aka karkashin cibiyar prime minister. To duka mun yi dossier duk gari-gari, mun yi gungun garuruwa wanda ai musu multi-village kamar gungun Tungan Makoke da su Mozage da sauransu, gungun Kadeba da su Alela gidan Sa'adu da sauransu, gungun Kaku su Mai Fulla da sauransu. To kun ga in anka samu wannan, Allah ya tabbatar da wannan, kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah.
Masu sauraron mu, a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda ni Yasuwa Musa Azuka na Radio Niya FM binnin kwalli jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika. Daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Tukar ƙasha ƙwaya, ƙwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. Tukar ƙasha ƙwaya, ƙwaya ku ba ta da kyan. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyau. Dokar asha kwaya, dokar asha kwaya. Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya. Kar ku sha kwaya, kwaya ku ba shi da kyau. Matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya. To kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau. Ta kallar ba nan dai, kwaya fa ba ta da kyau. Ta kan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara. To kar ku sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara. Kwaya ku ba tunda ba na sha, wannan abu ba ya sha. To kar a sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau. Jama'a ku saurara. Kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai kashan kwaya. Yan kwaya na lanci, yan kwaya, kwaya ku ba ta da kyau. Jama'a a saurara, na lanci yan kwaya, na tsina yan kwaya. Jama'a a bar share, wallahi ba ta da kyau. Kwaya ku ba shi da kyau. Matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka ba ya sha, bai sa ka sha kwaya. To kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau. Ta kallar ba nan dai, kwaya ku ba ta da kyau. Ta kan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara. To kar ku sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara. Kwaya ku ba, to tunda ba na sha, wannan abu ba ya sha. To kar a sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau. Jama'a ku saurara. Kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai kashan kwaya. Yan kwaya na lanci, yan kwaya, kwaya ku ba ta da kyau. Jama'a a saurara, na lanci yan kwaya, na tsina yan kwaya. Jama'a a bar share, wallahi ba ta da kyau.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.